لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan kaya, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau ɗaya ga watan Safar, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 11 miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin Suratul Baqara, wanda zamu tashi daga kan aya ta 88. Gabanin sauraron karatun ayar da zamu tashi a kanta, akwai ɗaya daga cikin ma'abotan wannan majalisi, kuma ɗaya daga cikin dattawan wannan majalisi shine Alhaji Uba, mahaifiyarsa, Allah ya mata rasuwa. Saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mata, ya ji kanta, Ubangiji ta'ala ya haskaka kabarinta, abinda ta bari Allah ta'ala ya alkinta mata shi, Ubangiji ta'ala ya yafe mata kurakuranta gaba daya. Bismillah mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله تعالى يقول: وقالوا قلوبنا غلف، سكا تشي زكا تمو ارفسكي، بل لعنهم الله بكفرهم باهك بني الله ديالا ان تشيسو سبو لكافر تشنسو فقليلا ما يؤمنون كتن قري لكسكي سكي ايماني. Allah ta'ala yana magana dangane da Yahudawa da kuma bijirewar da suka yi wa da'awar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita, kin yarda su karbi addinin musulunci, su gaskata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin sa na manzon Allah, su gaskata Alkur'ani a matsayin sa na Alkur'ani wanda Allah ta'ala ya yi wahayin sa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Yahudawa suna fadar uzurin su na rashin yin imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, uzurin su na rashin yin imani da Alkur'ani, cewa abinda ya hada su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama su yadda da shi saboda zuciyarsu a rufe take, don haka babu inda abinda ake gaya musu ma zai shiga zuciyarsu, ko dai zuciyarsu a rufe take babu wurin da haske zai shiga, don haka abin ba daga wajensu bane, daga Allah ne, ko kuma a'a zuciyarsu a rufe take domin ta riga ta cika da abinda suke bukata na ilimi da shari'a, saboda haka abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi su ba su da bukatar sa. Allah ta'ala ya ce: wa qalu qulubuna ghulf, suka ce zukatanmu a rufe suke, kamar yadda mushrikai suka ce: wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suka ce zukatanmu suna cikin rufi dangane da abinda kake kiran mu zuwa gare shi. Da haka su ma Yahudawa suka faɗi irin abinda mushrikai suka faɗa, na cewa zukatansu a rufe suke. A wajen karanta kalmar gulf akwai ƙira'a guda biyu, akwai ƙira'a bi iskanil lam, qulubuna gulf wanda ita ce yanzu muka saurara, wanda jam'i ne na aglaf, gulf jam'i ne na aglaf, ma'ana zukatanmu suna cikin rufi, ba za su iya fahimtar abinda kake faɗa ba, duk abinda za ka faɗa zuciyarmu ba ba za ta fahimce shi ba, kamar yadda mutanen Annabi Shu'aibu suka gaya masa: la nafqahu kathiran mimma taqul, ba ma fahimtar da yawa daga cikin maganganun da kake, saboda haka zuciyarmu babu inda haske ko kuma shiriyar da kake kiran mu zuwa gare ta za ta shiga, domin Allah ta'ala ya rufe mana ita. Wannan ma'ana an ruwaito ta daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid da wasu daga cikin malaman tafsiri, sun fassara ayar ko kuma sun fassara kalmar gulf da ma'anar ghita, wato rufi da Allah ta'ala ya rufe zuciyarsu da shi. Qira'a ta biyu ghuluf, da damma akan wannan lamun din ghuluf, wanda sai ya zama jam'i ne na ghilaf, kamar yadda kake cewa kitab da kutub, kutub mufradin sa kitab, ko hijab mufrad abin nan hijab jam'in sa hujub, ma'ana qulubuna ghuluf, wato zukatanmu cike suke da ilimi. Don haka ba ma bukatar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, wato ba ma bukatar abinda Allah ta'ala ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi. Al-Imam At-Tabari ya rinjayar da tafsiri na farko, qira'a ta farko, yake cewa ita ce qira'a da take halattacciya. Duk wata qira'a da ba wannan ba, ba halattacciyar qira'a bace, ba dan komai ba yace, saboda makaranta masana al-Qur'ani sun yi ittifaki akan qira'ar farko shine qira'ar iskanul lam qulubuna gulf. Ita kuma qira'ar ta biyu ya kira ta cewa qira'a ce shadda, wacce bai kamata ta ci karo da wannan ma'anar ba. Saboda haka kenan dai abinda suke cewa qulubuna gulf, zukatanmu a rufe suke. Da'awar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zo da ita ba za ta sai ga zuciyarmu ba, ko kuma a zuciyarmu a rufe take, babu wani abin da yake bata da zai shiga cikinta, babu wani abin da yake ƙarya da zai shiga cikinta. Kamar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suna ganin shi bata ne, suna ganin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci suna ganin shi cewa ƙarya ne. Don haka su zuciyarsu a rufe take, babu yadda za a yi ƙarya ta shiga ciki. Don haka sun samu wata kariya daga Allah. Ko kuma a'a, suna nufin abinda suke kai din nan, duk da cewa sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake kiran su zuwa gare shi, kuma shi ma gaskiya ne saboda sun karanta sifofinsa a cikin littafin su At-Taura, amma dai suna cewa Allah ta'ala bai ga damar mu yi imani ba, da ya ga dama da sai mu yi imani. Don haka Allah ta'ala ya rufe mana zuciyarmu, don haka muna da uzuri, muna da uzuri a gaban Allah, domin shi ne ya rufe mana zuciyarmu. Fa innahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, Allah yana rufe, yana shiryar da wanda ya so, ya batar da wanda ya so. Saboda haka shi ya ga dama ya batar da mu, don haka abinda muke kai wannan wani abu ne da ya ta'allaka da mashi'ar Allah, ba yadda za mu yi, tare da cewa wannan magana da suka jingina wa Ubangiji ta'ala ba gaskiya ba ne. Domin Allah ta'ala ya bar wa ɗan adam zaɓi, akwai abinda Allah ta'ala bai ba wa ɗan adam zaɓi ba. Ya sanya ɗan adam dole ya sadu da ya miƙa wuya ga wannan abu, ya ƙi ko ya so. Halittar da ɗan adam ya yi masa da irin na'urori da Allah ta'ala ya halitta a jikin ɗan adam, wannan suna yi, Allah ta'ala yana sarrafa su ne yadda ya ga dama. Ɗan adam ba yadda zai yi, ba yadda zai yi ya sarrafa waɗannan gaɓoɓi sai yadda Allah ta'ala ya ce a sarrafa su. Don haka zuciyarsa tana bugawa irin yadda Ubangiji ta'ala ya tsara masa ta buga, ƴan hanjinsa suna aiki irin aikin da Allah ta'ala ya tsara musu. Hantarsa, ƙodarsa, huhunsa, idansa, kunnensa, dukkan wata gaɓa ta jikinsa tana tafiya ne yadda Ubangiji ta'ala ya ce, ba shi da iko ya bata umarni ko ya hana ta. Ɗan adam ba zai bawa zuciyarsa umarni bai ce tsaya ko ci gaba, ba shi da wannan. Don haka a nan ɗan adam makhur ne, ba yadda zai yi. Haka nan abin da yake samun ɗan adam na al-aqdar, al-masa'ib, al-afat al-kauniya, ɗan adam ba shi ne zai gayyaci rashin lafiya sanda yake santa ba, kuma ya gayyaci waraka daga wannan rashin lafiyar, wato sauki sanda yake so ba. Ubangiji ta'ala shi yake saukar wa ɗan adam abinda ya ga dama ya saukar masa, ba tare da ya yi shawara da shi ba, kana so ko baka so. Saboda haka Ubangiji ta'ala shi yake yin wannan. To amma a ɓangaren shiriya, Ubangiji ta'ala ya ba wa ɗan adam wani hamish, ya ba shi wata dama ta shi ma ya zaɓa, ya yi ko kar ya yi. Allah dai ta'ala ya ce masa if'al wala taf'al, wani gu an ce yi kaza, wani gu an ce kada ka yi kaza, sai kuma aka baka dama. To man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, anan sai aka baka hamish na hurriya. To ka gashi nan an ce yi, an ce bari, amma in ka ga dama ka yi, in ka ga dama ka bari, Ubangiji ta'ala ba zai tursasa ka ba sai ka yi, ba zai tursasa ka ba sai ka bari. Don haka Ubangiji ta'ala yana ba da shiriyar sa ne yayin da ɗan adam ya nuna cewa a shirye yake ya karɓi shiriyar Allah. Haka nan Ubangiji ta'ala yana batar da ɗan adam yayin da ɗan adam ya nuna sha'awar sa ga wannan bata ɗin. Don haka Allah ta'ala za ka ga a cikin Al-Qur'ani cewa wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin, wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin, wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah ya ce baya shiryar da kafirai, baya shiryar da fasikai, baya shiryar da azzalimai. Ubangiji ta'ala ya bayyana sifar da tasa ba zai shiryar da su din ba, saboda sun zaɓi kafirci. Tunda suka zaɓi kafirci, Ubangiji ta'ala zai basu da kafircin su ne, ba zai tirsasa musu ba sai sun yi musulunci. kafirci suke so shi kenan su je su yi kafirci. Hakanan wanda ya zaɓi ya zalunci bai baya son adalci, Ubangiji ta'ala ba zai tirsasa masa sai ya zama adali ba, ya zaɓi cewa ya zauna a matsayin azzalimi, to shi kenan ya ci gaba da zama azzaliminsa. Wanda ya zaɓi ya zama fasiki, Ubangiji ta'ala ba zai tirsasa masa sai ya zama wato muti'i ba, sai ya zama mai biyayya. In ya ga dama ga dai tsari dan Ubangiji ta'ala ya bashi a gabansa, kuma ya hore masa damar ya bi. In ya bi shi kenan, in bai bi ba Ubangiji ta'ala ba zai tirsasa masa ba. Don haka Ubangiji ta'ala ba zai sa su su yi imani ko sun ki ko sun so ba. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, cewa Ubangiji ta'ala ya ba wa dan adam wani abu na mashi'a, illa iyaka dai kawai mashi'ar dan adam dole ta tafi karkashin mashi'ar Allah ta'ala. Ba za ka yi wato mashi'ar dan adam ba za ta taba tafiya bisa yi wa Allah tilas ba, ba a yi wa Allah tilas ka ce sai ka yi abinda Allah ta'ala bai ga damar ya baka wannan damar ka yi ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya tabbatar wa dan adam mashi'a, kuma sai ya sanya mashi'ar dan adam karkashin ta Ubangiji. Liman sha'a minkum an yastaqim, sai ce ma ta sha'una illa an yasha Allah, wanda duk ya ga dama daga cikin ku ya miƙe ya kama hanya mai kakkiya, amma ba za ku so ba sai abinda Allah ta'ala ya so. Wato mashi'ar ku tana tafiya ne karkashin mashi'ar Allah. Don haka Ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda ya ga cewa yana sha'awar shiriya, yana son shiriya. Amma mutumin da yake kafirci duk wani abu da ya zo ya kafirce masa, kamar yadda Yahudawa suka yi, sun yi ta an yi ta ba ɗauki ba daɗi tsakaninsu da annabawan da suka gabace su, har ta kai suna ƙaryata wasu, har ta kai suna kashe wasu. Fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna, fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Ana ta nuna artabu da ɗauki ba daɗi da su, suna cewa ba za su bi abinda yake ya saba wa san zuciyarsu ba, komai aka zo musu da shi su yi girman kai, su yi ta ƙoƙarin shigo da tawili iri-iri, yaya za su yi su kauce wa shari'ar Allah. Wasu annabawan su ƙaryata wasu su kashe wasu, to kaga anan ya nuna cewa ba sa san shiriyar. Wannan ta sa Ubangiji ta'ala ya halakar da su, wannan ta sa Ubangiji ta'ala ya yi ainihin bar su a cikin batansu, a cikin kafirci. Shi ya sa Allah ta'ala ya ƙaryata su a wannan magana da suka yi, da suka ce qulubuna ghulf, sai Allah ce bal, kalmar bal tana nufin ƙaryata abin nan da suka faɗa, domin kalma ce wacce take nuna ibtal, al-idrabul ibtali, tana nuna rushe abin da ya gabace ta. Ma'ana Allah ta'ala abtala hujjatahum, ya rushe waccan hujjar tasu da suke ganin suna da uzuri dan sun ki yin imani da Allah ta'ala. Haka Allah ta'ala ya ga dama ya basu, don haka shi ya basu a cikin abin da suke ciki, don haka ba za a kama su da laifi ba. Allah ce bal ƙarya suke yi, wannan magana da suke faɗa ba haka take ba. Kuma Ubangiji ta'ala ya basu guzurin hankali, ya basu fahimta, ba wai suna wato kamfar fahimta bane ko suna wato rashin fuskanta bane, a'a Ubangiji ta'ala ya basu hankali, ya basu fahimta, da sun so su karbi gaskiya za su karbe ta, amma sun zabi su yi kafirci. To shikenan sai Allah ta'ala ya la'ance su, la'anahumullah, sai Allah ta'ala ya la'ance su bi kufrihim, ay bi sababi kufrihim, saboda kafircin da suka yi. Kaga Ubangiji ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya nisantar da su daga kowane alkhairi, ya nisantar da su daga hanyoyin samun alkhairi din, domin sun zabi su yi kafirci akan imani. Anan an jingina kufur zuwa ga dhamirin su bi kufrihim, anan jingina masdar ne zuwa ga fa'il din sa, ma'ana sun zabi su yi kafirci, ba faɗi me za su kafircewa ba, dan ya game dukkan wani abin da suka kafircewa. Sun kafirce wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya aiko wasu annabawa na Banu Isra'ila da shi, sun kafirce wa Annabi Isa alayhi salam, sun kafirce wa Injila, sun kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun kafirce wa Al-Qur'ani da yazo da shi. Don haka kafircin da suka yana da yawa, shi yasa sai ba a faɗi me suka kafirce masa ba, sai aka ce kawai saboda kafircewar da suka yi. Allah ce balla anahumullahu bi kufrihim, ba haka bane, abinda suke faɗa ƙarya ne, Allah ya la'ance su ne saboda kafircin su, saboda dage wasu da cije wasu akan abinda suke kai na bijire wa gaskiya da kuma dawoma akan kafirci. Amma in ba haka ba, Ubangiji ta'ala ya halicce su kamar yadda halicci sauran mutane, ya ba su hankali kamar yadda ya ba wa sauran mutane hankali da sun tsaya sun yi aiki da hankalin su sun yi aiki da tunanin su to da babu shakka za su riski ko za su karbi abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan yana nuna maka dukkan wani wanda zai yi irin maganar da suka yi ko zai yi irin aikin da suka yi to ya dauki wata kama daga cikin kamannin Yahudawa domin akwai mutane da a yanzu idan aka musu nasiha ko aka yi musu da'awa aka kira su zuwa ga gaskiya sai ka ji mutum yana cewa ni Allah ne bai shirye ni ba don aka kyale ni Allah ne bai shirye ni ba da Allah ya ga dama zai shirye ni randa duk Allah ta'ala ya ga dama ya shirye ni to zaka ganni na shiryu don aka kyale ni to kaga daidai yake da kulubuna gulf cewa shi zuciyarsa a rufe take Allah kuma ya rufe masa zuciya to waɗannan sun yi kama wato masu irin wannan magana sun yi kama da Yahudawa kuma wannan ayat tana nuna maka cewa asalin zukata Ubangiji ta'ala ya halicce su akan fitra duk zuciya a bude take ba a rufe take ba shi yasa Ubangiji ta'ala ya rusa magana su da suka ce kulubuna gulf ya nuna cewa asali Ubangiji ta'ala ya halicci zukatan su ta yadda gaskiya za ta iya shiga ciki zuciyarsu a bude Allah ta'ala yayi ta kuma yayi ta bisa fitra su suka lalata fitrar zuciyarsu kuma wanda ya nuna cewa fitrar da take karban gaskiya ita ce fitrar da ba a gurbata ta ba idan aka gurbata ta to shikenan za ta rika turewa gaskiya kaga Ubangiji ta Allah ya halicci zukatan su a bisa fitra to amma da suka zo suka rika yin wani abu na kafirci suka rika yin wani abu na tutsu ga shari'ar Allah sai wannan abin ya gurbata musu fitrar da suke tare da ita shi yasa sai suka kasa gane gaskiya saboda haka a nan al-asbab abubuwan da za su gurbata zukatan nasu sun yawaita don haka yawan su yasa har fitrar ta su ta lalace wanda yana nuna idan asbab suka yi yawa to koda kuwa akwai wani abin da yake na sababi na a karbi gaskiya a tare da mutum idan asbab na aki gaskiyar suka yawaita to sai su rinjayi sababin da zai sa a karbi gaskiyar a wajensa saboda haka suna da sabab din karbar gaskiya shine Allah ta'ala ya zukata su a bisa fitra to amma kuma abinda suke tayi na kafirci yau da gobe ya sanya fitrar ta su ba za ta iya aiki ba wajen su karba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya kuma wanda yana nuna cewa kowane abu kowane sabab yana yin tasiri ne da izinin Allah babu wani sababi wanda zai yi tasiri sai da izinin Allah Allah ta'ala ce ballanahum Allah bi kufrihim ay bi sababi kufrihim saboda kafircin su da suka yi Ubangiji ta'ala ya la'ance su ashe ba haka kawai Allah ta'ala ya la'ance su ba sai da suka yi wani sabab wanda shi ya haifar musu da la'anar Allah ta'ala Allah ce fa qalilan ma yu'minun kadan kware suke yin imani malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara fa qalilan ma yu'minun kadan kware suke yin imani wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi fa qalilun minhum man yu'min kadan ne daga cikin su suke yin imani wato babu waɗanda za su yi imani daga cikin su sai ɗan kadan al-imam at-tabari a cikin littafin tafsirin sa jami'ul bayan ya fitar da asar da kyakkyawar salsala zuwa ga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala wajen fassara wannan ayar balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun yace fala amri laman raja'a min ahli ash-shirki akthar min man raja'a min ahli al-kitab inma amala min ahli al-kitab rahtun yasir yace ya rantsi wadanda suka dawo daga shirka wato mushrikan da suka tuba suka shiga musulunci sun fi yawa sama da yahudawa da suka tuba suka shiga musulunci yace kadan ne daga cikin ahli al-kitabi suka shiga musulunci wato yana cewa faqalilan ma yu'minun yana nufin kadan ne daga cikin su suke yin imani fassara ta biyu da malamai suka yi mu wannan gaba faqalilan ma yu'minun suka ce ma'anarta la yu'minuna illa bi qalilin mimma fi aydihim ba sa yin imani sai da dan kadan daga cikin abinda Allah ta'ala ya saukar musu na wahayi wato abinda suke karba su yi imani da shi su gaskata shi daga cikin abinda Allah ta'ala yake ba su na wahayi shine dan kadan amma mafi yawan abinda Allah ta'ala yake saukar ma annabawan su suna kafirce mu wannan al-imam at-tabari shaykhul mufassirin ya rinjaye da wannan tafsiri na biyu har ma yake cewa إن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصفهم وصف صفتهم في هذه الآية الله تعالى أتكين ونن آية يا لأنجي ودن ديباد صفة أتكين ونن آية سنن يا باد لابار انجي وأنهم قليلوا الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم wato masu yin dan imani ne kadan dan wani abu kadan suke karba daga cikin abin da Allah ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi yace shi yasa qalilan tazo mansuba aka kawo ta da nasaba aka ce qalilan ba a ce qalilun ba wato yace ma'anarsa balla'anahumullahu bi kufrihim fa imanan qalilan ma yu'minu ce balla'anahumullahu bi kufrihim fa imanan qalilan ma yu'minuna shine ba yace ma'anar ayar wato Allah ta'ala ya la'ance su saboda kafircin su imani dan kadan suke yi dan imanin da suke kankare ne kadan ne bai taka kara ya kariya ba yace to wannan ya nuna abinda Qatada ya fassara ayar kuskure ne ba daidai bane inji Imam al-Tabari yace tunda da a ce fassara da Qatada yayi wa ayar to ba za a ce qalilan bin nasb ba ba za a yi fataha ba da a ka'idar larabci cewa za a yi qalilun ba qalilan ba da sai a yi masa rufa'a amma tunda aka yi masa nasba ya nuna cewa abinda suka yi imani ne da shi kadan ba wai su yan kadan bane masu yin imani an san cewa masu in fa'in da fa'il ne rufa'a zai yi to amma anan tunda abinda aka yi imani ne da shi kadan sai aka yi shi yasa aka yi nasabar sa inji Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah saboda haka qalilan anan sifa ce ta wani abu da aka shafi shine ya kaddara shi da kalmar imanin ai imanan qalilan wato dan imani kadan ma din nan kuma za'ida ce lil mubalaga dan a nuna karancin abun wato ya kai duk inda ya kai imanin nasu kadan ne matuka da gaske shi yasa wannan kalmar ma din ta zo dan a nuna karancin ba kadan bane ko kuma a'a dan lokacin da suke yin imanin ba shi da yawa dan lokaci ne kankani sai ya zama da sifa ce ta wani lokaci da aka shafe ma'ana fahinan qalilan yu'minuna kamar yanda Ibn Ashur yake cewa kuma ma din an kara ta litaukidul qilla dan a nuna karancin lokacin ko karancin imanin wasu daga cikin malamai suna cewa qalil din nan wanda da aka ce kadan ba yana nufin sun yi imanin ba a ka'idar larabci akan ce kadan ana nufin babu saboda da kadan da babu kadan a hukuncin babu take muna cewa da babu gara kadan to wata kadan din da ita da babu duk ɗaya suke musamman ma wannan kadan din da aka sifanta ta da ma qalilan ma saboda haka ta kai kankantar da ita da babu duk ɗaya ne saboda haka suka ce a larabci akan faɗi wannan kamar yadda wani yana yaban wani su'luk irin yan daban nan da suke yawo a daji suna fashi cikin larabawa akwai sa'alik wanda idan mutum ya cika laifi a cikin kabilarsa tunda duk abin da ya je da laifi in ana son zaman lafiya shine sai an biya in sata yi sai an biya in kisa yi sai an biya da diya to idan mutum ya cika yin wannan a cikin kabila sai kabilar su zo su tara jama'a a ce an barranta daga gare shi saboda haka duk abin da ya je dauko a kansa kada a sake zuwa a gaya musu su ma yanzu sun kore shi daga cikin kabilar su to irinsu sukan shiga daji kawai su rika tare mutane suna musu fashi irinsu ta'abbata sharran to wannan abu kabirul huzali ne yake yaban ta'abbata sharran yake cewa qalilut tashakkilul muhim yusibuhu kathirul hawa shatta an-nawa wal masalik qalilu tashakkil almuhim yusibuhu wato baya kokawa dan wata musiba ta same shi shi kadai ne to wa zai kokawa a daji yake yan uwansa da zai kokawa yan uwansa yan iska da suke tattare a daji tare da shi kowa ba wanda ya damu da kowa ya mutu mana ina ruwan su saboda haka ba maganar ya kaima wani kukan abinda yake samun shi na wata musiba in ba shi da lafiya ya san yadda ya nemo magani ya sha ya warke ba ko duba shi ba wanda zai to anan kaga ya amfani da kalmar qalilut tashakki yana nufin la ya tashakka baya shakwa din gaba daya amma ya kawo kalmar qalil kamar yadda Awn ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud yana sifanta kasar Nasibin yake cewa kathiratul aqarib qalilatul aqarib kathiratul aqarib bil ayn sannan qalilatul aqarib wato me yawan kathiratul aqarib me yawan kunamu ci gari ne me yawan kunamu sannan kuma qalilatul aqarib me karancin dangi yana nufin babu dangi wato ba shi da kowa a garin amma ya amfani da kalmar qalil kamar mutumin da ba shi da kunya a ce fulan qalilul haya qalilul haya ba ana nufin yana da kunyar kadan ba a ba shi da ita saboda haka anan ma da aka ce qalilan ma yu'minun ba ma su yi imanin ba ba ma su yi imanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wasu kuma suka ce a qalil din yana da ma'ana sun yi imani da wani abin da ya dace da abin da yake cikin littafansu sun yi imani da abin da ya zo da shi na maganar annabi Musa annabcin annabi Musa da sauran annabawan da suka gabace shi ko imani da cewa akwai ranar lahira akwai aljanna akwai wuta da sauran irin waɗannan abubuwa waɗanda su ma sun yarda da shi sannan Allah ta'ala ce walamma ja'ahum kitabun
walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaghfirun يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
الله تعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كما يند دوال للتافي ko yayin da littafin nan alqur'ani yazo musu daga Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kuma sun kasance gabanin zuwan sa suna neman Allah ya ba su nasara a bisa wadanda suka kafirta falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani na annabi na littafi ko zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo musu sai suka kafirce da shi fala'natullahi 'alal kafirin to la'ana Allah ta tabbata akan kafirai Allah ta'ala ce walamma ja'ahum kitabun yayin da littafi ana nufin alqur'ani an yi tankirin sa aka ce kitabun ba a ce walamma ja'ahumul kitabu ba wannan tankir ne litta'zim don a nuna girman littafin shine alqur'ani kuma dan a ƙara nuna maka girman sa sai aka ce min indillahi aka sifanta shi da cewa daga Allah yake saboda maganar Allah ce kuma zuwa ga Allah za ta koma walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum me gaskata abin da ke tare da su me gaskata abin da ke tare da su ko dai ana nufin yana hukunta cewa abin da yake tattare da su na abinda annabawansu suka zo da su na wahayi gaskiya ne yana gaskata abinda sauran annabawa suka zo da shi na wahayi kamar yanda Allah ta'ala yake cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da suka gabace shi da shi yayi imani da dukkan annabawa da dukkan littafan da annabawa suka zo da shi saboda haka kamar Al-Qur'ani ya zo yana cewa At-Taura gaskiya ce, Injila da Allah ya ba Annabi Isa alayhi salam gaskiya ce, Zabura ta Annabi Daud gaskiya ce. Don haka yana gaskata wannan. Kamar mutumin da yake baka labari kana cewa sadaqta sadaqta sadaqta. Eh gaskiya ka faɗa, gaskiya ka faɗa, gaskiya ka faɗa. Don haka za a ce da kai musaddiq, mai gaskatawa. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo yana gaskata abinda annabawan da suka gabace su suka faɗa. Na tauhidi abinda suka faɗa na shari'a ya gaskata su anan ko kuma ana nufin musaddiqul lima ma'ahum ana nufin abinda ya zo da shi na littafi ya yi daidai da abinda yake tare da su wato ya yi daidai da abinda littafan da suka gabace shi suka zo da shi don haka ya yi daidai da abinda at-taura ta zo da shi ya yi daidai da abinda injila ta zo da shi ko ya dace da irin abinda waɗancan littafai suka wasafta na zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da abinda zai zo da shi inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kaga annabi Isa alayhi salam yake cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni min at-taurati abin da ya gabace ni na at-taura sannan kuma ina mai bushara da wani manzo da zai zo baya na sunan shi Ahmad to sai wannan littafi da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana mai gaskata wannan bushara ta annabi Isa alayhi salam saboda haka limama hum ana nufin abin da yake tare da suna at-taura ko abin da yake tare da su da kristoci na at-taura da injila haka abinda at-taura ta zo da shi na ba da sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kamanninsa da yadda zai kasance da inda zai bayyana da kuma irin abinda zai zo da shi yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai yayi daidai da wannan abinda suke karantawa a cikin at-taura kaga shine musaddiqul lima ma'ahu ya zama daidai da abinda suke karantawa a cikin at-taura na sifofinsa da kuma abinda zai zo da shi da lokacin da zai zo da kuma inda zai bayyana Allah ce wa kanu min qablu su yahudawa sun kasance min qablu kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma kafin saukar da wannan littafi na alqur'ani yastaftihuna suna neman nasara suna roƙon nasara suna roƙon fatahi al-fathu shine nasara ala allazina kafaru akan waɗanda suka kafirta sune mushrikai anan ana nufin mushrikai al-aus wal khazraj wanda suke zaune a Madina domin sune suke zaune da Yahudawa Larabawan Makka ba sa tare da Yahudawa don babu Yahudawa a Makka a Madina Yahudawa suke zaune sune Yahudan da muka yi bayanin su a baya Yahudun Bainu Nadir da Banu Qainuqa da Banu Qurayza sun kasance suna tare da Al-Aus da Khazraj kabilun manyan kabilu na Larabawa da suke zaune a Madina kuma akan samu rigingimu lokaci bayan lokaci tsakanin waɗannan Yahuda da waɗannan Larabawa to duk lokacin da aka samu wani rigima sai su waɗannan Yahudawa tunda su ne masu ilimi Larabawan da suke gurin ba su da ilimi ba su da karatu Yahudun su ne suke da karatu don su suke da littafi su suka san tarihi su suka san abin da ya wakana a kafuwar duniya to duk sanda aka samu rikici tsakanin Yahudu da waɗannan Larabawa sai Yahudawa su rika ce musu ai za a aiko da wani annabi za mu haɗa kai da shi mu yi ƙarfi tare da mabiyansa mu yaƙe ku ko mushrikai waɗanda ba ku yarda akwai Allah ba haka suke gaya wa Larabawa kullum suke gaya wa Al-Aus wal Khazraj da rigima ta haɗa su an yi baran-baran sai su rika ce musu za a aiko ai mun karanta akwai wani manzo da zai taho in ya taho za mu haɗa kai da shi mu yi ƙarfi kuma Allah ya ba mu nasara akan ku mu murƙushe ku ƙasar ma mu kwace daga hannunku to yayin da alƙur'anin ya zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana abinda ya zo da shi yana daidai da abinda suke karantawa a cikin littafin nasu to kafaru sai suka kafirci shine walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum abinda suka sani kamar yadda suka san cikin ƴaƴan cikin su yana kowa yake gane cewa wani dan sa ne wani ba dan sa bane haka suke gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alqur'ani wahayi ne daga Allah yayin da ya bayyana kafaru bihi sai suka kafirce masa ruwayoyi sun zo daban-daban waɗanda suke gaya mana irin abin da ya faru tsakanin al-Aus wal Khazraj ko kuma mushrikan Madina da waɗannan Yahudawa da irin yadda suka rika maganganu gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da bayyanarsa da maganganun da suka rika yi dangane da abin da zai zo da shi da kuma abin da ya biyo baya bayan ya bayyana Muhammad ibn Ishaq a cikin littafinsa al-Maghazi ko kuma Sira ya fitar da ruwaya daga Asim ibn Umar ibn Qatada wani ɗaya daga cikin tabi'ai masanin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma har ya abinda yana da ruwayoyi da yawa da ya yi na sirar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito daga mutanensa wato manyan kabilarsa yake cewa inna mimma suna gaya masa cewa inna mimma da'ana ila al-islam ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudahu ma kunna nasma'u min rijal yahud suke gaya masa cewa abinda ya samu mutanen Madina har muka yi karɓi musulunci ba tare da wani aka sha wahala ba kun san mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ban zuwa yayi musu wa'azi ba zuwa suka same shi yana wa'azi suka karba abin da ya zo da shi kafin su zo kafin wato su musulunta kafin su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fita ya kai kansa har Taif yana ta tallata kansa ga kabilun Larabawa kamar yadda dai kuka sani a sira yana ta tallata kansa ga kabilun Larabawa tunda nan su Abu Jahal su Al-Walid ibn Mughira su manyan kafirai sun tsaya sun hana da'awarsa sun hana wato ruwan da'awarsa gudu suna ta kokarin su ga cewa sun murkushe da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin tunanin cewa to bala ya je ya samu wasu daga waje idan suka yi imani sai ya koma wajen su yayi ta da'awa har su yi karfi wanda wannan zai bawa abin da yazo da shi kariya ba za a iya kariya shi ba saboda haka sai ya rika fita yana taran kabilun Larabawa a waje yana musu wa'azi har ya kai har ya je Taifa kuma mutanen Taifa suka sa wawayen su suka yi masa wato suka yi ta jifan sa sallallahu alaihi wasallam to ya dawo yana cikin wani yanayi na damuwa ya rasa samun waɗanda za su tallafa masa sai kawai Allah ta'ala ya kawo mutanen Madina Al-Aus da Al-Khazraj wanda irin abin da Yahudawa suka rika yi a Makka a Madina ya taimakawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun sani ba domin su suka yi ta tallata shi cewa zai bayyana in yazo zai zo da maganar tauhidi da maganar kadaita Allah da maganar akwai lahira akwai aljanna akwai wuta saboda haka wannan ya taimaka yayin da ya bayyana yana wannan da'awar yana wannan kira zuwa ga Allah ta'ala da tauhidin sa yana kira zuwa ga kadaita ubangiji ta'ala wajen bautar sa yana kira zuwa ga imani da ranar lahira su Al-Aus da Khazraj suna gani sai suka ce wannan shine Yahudawan da suke gaya mana zai bayyana da haka wani lokaci makiyinka zai tallata ka bai sani ba to shine yake cewa abinda ya samu mutanen Madina Larabawan Madina muka shiga musulunci abinda muka kasance muna ji daga mazajen Yahudawa kunna ahla shirkin ashabu awsan wa kanu ahla kitab mu banda bautar gumaka babu abinda muka sani gunki kawai muke bauta su kuma suna da littafi suna da ilimi wanda mu babu da shi kuma tsakaninmu da su ana yawan samun sabani ana yawan samun rigingimu to a duk lokacin da muka yi wata nasara a kansu muka yi musu abinda ba su ji dadinsa ba sai su rika cewa innahu taqaraba zamanu nabiyyin yub'athu al'an zamanin wani annabi ya matso kusa wanda za a aiko shi yanzu naqtulukum ma'ahum قتل عاد وإرم zamu muku kisan da aka yi wa irin kisan da aka yi wa adawa da samudawa tare da shi suka ce to muna yawan jin wannan magana daga wajen su falamma ba'atha Allahu rasulahu ajabnahu hina da'ana ila Allah ta'ala to lokacin da Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai muka ce to gashi fa ayya bayyana sai muka yi sauri muka karba abin da yazo da shi وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم اليه muka gane barazanar da suke abinda suke mana barazana da shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka riga su zuwa gare shi fa amanna sai muka yi imani su kuwa wa kafaru sai suka kafirci to sai ne suka gaya wa asim suka ce fa fina wa fihim nazala haula al ayat akan mu da su Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi walamma ja'ahum kitabun min indillah مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هكذا إمام أحمد هكذا ابن إسحاق أشكن مجازي ننسى تهنير سا إمام أحمد شما يافتد دوانا حديثي هكذا إمام البخاري أشكن التاريخ الكبير لا الطبراني أشكن المعجم الكبير da kuma al-hakim a cikin musadrak da al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa abu nuwaim shi ba a cikin dalailun nubuwa daga wani sahabi da ake kira salama ibn waqsh sahabi ne wanda ya halarci yakin badar salama ibn waqsh yana makotaka da yahudawa domin shi daga cikin kabilar banu abdul ashhal yake kabilar banu abdul ashhal tana da cikin kabilun khazraj na kabila ce khazrajiya ta madina saboda haka shi yana daga cikin su, kuma gidansa yana makotaka da gidan wasu Yahudawa, ba wani bai Yahudi. Sai yake cewa fa kharaja alaina yawman min baitihi, wata rana kawai sai wannan bai Yahudan ya fito da gidansa muna zaune, hatta waqafa ala majlis bani Abdul Ashhal, wannan kabila suna da majalisa su da suke zauna su yi hira su yi su sha shayi, sai ya zo tsaya shi wannan bai Yahudi sai ya tsaya. Salama shi mai bada labarin yace ara a lokacin ni ne mafi kankanta shekaru a wannan majalisa, ina sanye da ina rufe da bayafi na nakishin gida a gaban gidanmu. Mutumin nan sai ya zo ya tsaya sai ya kama wa'azi cewa akwai ranar alkiyama, akwai ranar tashi, akwai ranar hisabi, akwai mizani, akwai aljanna, akwai wuta. Yana gaya wa mutanen da suke mushrikai ne ahlu shirkin wa awthan, ahlu ashabi ashabi awthan, mutanen daban da wata gunki basu san komai ba, kuma basu yarda cewa akwai wata rana da za ta zo ba bayan an mutu har a yi hisabi har a shiga aljanna da wuta, basu yarda da wannan ba. Da ya tsaya yana musu wa'azi sai suka ce da shi wai haka ya fulan awa tara haza ka'inan, ya suka ce kai canka wane, suka gaya shi wannan bai hude kana tsammanin wai wannan abin da kake fada zai wakana, annan nasa yub'athuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa nar yujzauna fiha bi'amalihim, kana tsammanin akwai wata rana da za a tashi mutane daga kaburburan su bayan sun mutu har a kai su wani gida, har a kai su wani gurin da akwai aljanna da wuta a cikin a wannan guri, a kuma sakan ka musu akan ayyukan da suke kai ka yadda da haka? Sai bai Yahudin yace na'am wallazi yuhlafu bihi, haka ne na yadda kuma ina rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi. Yace da a ce mutum da a sa shi a waccan wutar ta ranar alkiyama yake musu wa'azi da wannan, yake cewa da a sa shi a mutum ta wutar ranar alkiyama zai gwammace yanzu a buɗe tanderun gidansu inda ake gasa gurasa a soka shi a ciki a sa wuta a ciki ta yi zafi, wannan tanderu ya yi zafi wutar ta ruru a tsoma shi a ciki a sa kuma abin nan tabo abin nan laka yumbu a rufe wannan tanderu, to sai ya fi masa sauki sama da a sa shi wutar alkiyama. Shi wannan bai Yahudi yake ta wannan wa'azi, sai suka ce wai haka ya fulan kai canka kai canka. Yace to me hujjarka, me alamar hakan? Sai yace da su nabiyyun mab'usun min nawi hadhihi albilad, a kusan waɗannan garuruwan, sai ya nuna bangaren kudu Makka da Yaman, yace ta nan bangaren za a aiko da wani annabi. Qalu wama ta tarahu, yaushe kake zan za a aiko shi? Fa nazara ilayya, sai ya kalli shi wannan sahabi da yake ba mu labari Salama, shi kuma shi ne mafi kankantar shekaru, sai yace in wannan yaro ya yi tsawon rai zai riske shi, wato ba da dadewa ba kenan za a aiko shi, wannan yaron bai mutu ba. Salama yake cewa fa wallahi ma zahaba al-layl wa an-nahar hatta ba'atha Allah Muhammadan rasulahu sallallahu alaihi wa sallam, ce ana nan a kwana a tashi fadi tashi kawai sai Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yace wa huwa hayyun baina azhurina, wannan tsoho da yake mana wa'azi kuma yana nan bai mutu ba lokacin. Fa amanna bihi, sai muka ruga muka yi imani da shi. Wa kafara bihi, shi sai kafirci. Baghyan wa hasadan, saboda zalunci da kuma hasada. Da yake imani sauran waɗanda yake tara su yana ganin su jahilai ne yana musu wa'azi, sai suka ce wai haka ya fulan kai canka wane, alasta allazi qulta lana fihi ma qulta, ba kai ne ka rika ba mu labarin wannan manzon ba zai zo? Ba kai bane ka rika tsayawa nan kana mana wa'azi kana cewa zai zo? Yace eh ni ne muku wa'azi, walakin laysa bihi, ba wannan nake nufi ba, ba wannan ne ba, zai zo amma ba wannan bane. To kaga sun sani kuma su suka rika yin abinda ya taimaka al-Aws wal Khazraj, nan da nan suka yi imani ba tare da an sha wahala ba. Haka nan Ibn Ishaq a cikin littafin sira ya kawo wata riwaya wadda Ibn Hajar a cikin al-Isaba yace sanadin ta da karfi, ita ma daga malamin sira din nan tabi'i Asim Ibn Umar Ibn Qatada, shi kuma yana magana ne game da wani malami daga cikin Banu Qurayza, wani tsoho daga cikin tsoho abin Yahuda Banu Qurayza. Yace shi wannan tsoho daga cikin Yahudan Qurayza yake cewa Asim ibn Umar yace hal tadri amma kana islamu Sa'laba ibn Sa'ya wa Asir ibn Sa'ya wa Asad ibn Ubayd nafar min bani Hadl ikhwati bani Qurayza kanu ma'ahum yace ka san abin da ya jawo ya kira sunan wasu mutane da suka musulunta Sa'laba ibn Sa'ya da kuma Asir ibn Sa'ya da Asad ibn Sa'ya ibn Ubayd wanda suna da dangantaka suna da ƴan uwantaka da Yahudan Banu Qurayza yace ka san dalilin da yasa waɗannan suka musulunta yace saboda sun kasance tare da Yahudan Banu Qurayza a jahiliya sannan suka kasance shugabanni a musulunci sai shi Asim yake ce masa a'a ban sani ba sai yace to fa inna rajulan min yahudi min ahli sham akwai wani mutum da yahudi ne yazo mana daga sham ana ce da shi ibnu hayyaban sunan shi bai yahudin kenan ya taho mana daga sham qadima alaina qabila alislam bi sinin kafin musulunci ya bayyana da shekaru yazo mana madina fa halla baina azhurina ya zauna a tsakankanin mu la wallahi ma ra'ayna rajulan qatt la yusalli al-khamsa afdala minhu yace tunda muke ba mu taba ganin mutumin da baya sallah ba amma mai mutunci kamar sa gashi bai yahudi ne baya salloli biyar amma mutum ne mai mutunci ya zauna a tare da mu fa kunna idha quhita anna al-matar qulna lahu duk lokacin da muka samu fari sai mu ce da shi ukhruj ya ibn hayyaban fastasqi lana sai mu ce da shi ya ibn hayyaban ka fito kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa fa yaqulu sai ya ce la wallahi ba zan fita in yi addu'a ku samu ruwa ba har sai kun fitar da dukiyar ku kun bayar sadaka sai mu ce to me za mu bayar nawa kake ganin za mu bayar sai ya ce kowa ya bada sa'i ɗaya na dabino ko ya bada mudu biyu na sha'iri na alkama sai duk kowannen mu ya fito ya bayar da abin da ya sawwaka ko dai sa'i ɗaya na dabino ko mudu biyu na sha'iri sannan sai ya fito ya fita bayan gari ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a suka ce baya barin gurin da yake zaune da addu'a har sai mun ga hadari ya taso nan take ayi mana ruwa kuma yace hakan ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba yayin da yazo rasuwa shi wannan ibnu al-hayyaban da yazo rasuwa ya fahimci cewa zai mutu sai ya tara yahudawan su banu Qurayza sai ya tara su sai ya ce ya ku dandazan yahudawa kun san abin da ya fitar da ni daga kasar da ake samun giya a sha ake samun gurasa wato abinci babu matsala a ci a sha giya na barota wato yana nufin sham a wancan lokaci kun san abin da ya fito da ni daga wannan gari na zo kasar yunwa kasar talauci sai suka ce kai ka sani mu ba mu san me ya fito da kai ba sai ya ce ni fa na zo garin nan ne saboda ina dakon bayyanar wani annabi wanda lokacinsa ya matso kusa kuma wannan garin alamu sun nuna nan zai yi hijira saboda haka ina jiran a aiko shi domin in yi imani da shi in bi shi to lokacinsa ya zo don haka ku Yahudawa ina ba ku shawara kuma ina muku wasiya kada ku kuskura ku yadda a riga ku imani da shi domin za a aiko shi zai daga kansakalinsa ya yaƙi dukkan waɗanda suka saba masa zai daga kansakalinsa ya bi ƴaƴansu da matansu a matsayin bayansa matukar suka ce za su yi fito na fito da shi don haka ku kakkan wani abu ya hana ku imani da shi yayin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama banu Qurayza suka ƙi yin imanin saboda hasada ya za a aiko shi ba cikin Yahudawa ba to lokacin da aka yi hisaru bani Qurayza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu kawanya bayan yakin ghazwatul khandaq bayan sun taimaka wa larabawa mushrikai akan a yaƙi madina a kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da su bayan an gama karya al-ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje a samu banu Qurayza domin da su aka hada baki wajen yi mana wannan gangami to akwai samari da suke cikin wannan kabila sai suka ce ya bani Qurayza ya ku ɗan uwan mu banu Qurayza wannan mutum annabi ne kuma shi ne wanda ibnu hayyaban yake gaya mana shi din ne sai sauran dattawan da masu shekaru sai suka bude baki suka ce ba shi bane. Samarin nan matasan da suka ce wallahi shi ne, kuma sifar da aka bada wato sifar sa ce. Saboda haka sai suka sauko suka ce sun yi imani suka musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tsare jinin su da dukiyoyin su da iyalin su. Su kuma waɗancan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu abin da aka yi musu a ghazwatu bani quraiza. To kun ga duk waɗannan ruwayoyin suna nuna mana cewa Yahudawa sun san da bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun karanta sun gani, har ma sun kasance suna cewa lokacin sa ya kusa kuma za su yi imani da shi, za su hada kai da shi su yaki larabawa. Amma gashi ya bayyana, falamma ja'ahum ma'arafu bihi kafa walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, yayin da abinda suka sani yazo sai suka kafirce masa. Ba a ce falamma ja'ahum alkitabu ba, duk da cewa can baya alkitabu din aka fada. To amma anan sai aka ce ma'arafu, dan in aka kawo lafazin littafi to zai abin zai takaita akan bayanin littafi ne, amma aka ce ma'arafu littafi ya shiga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya shiga, domin littafin ba wanda zai zo da shi sai shi manzan. Saboda haka imani da shi littafin imani ne da manzan da ya zo da shi. Saboda haka ce falamma ja'ahum ma'arafu, abinda suka sani wato suka san sifofinsa a fili, suka kuma gani cewa alqur'ani din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi daidai da abin da suke karantawa a cikin at-taura. To amma iri da muzu sai suka ce wannan qur'anin da shi wannan manzan ba su ake nufi da wannan bayanan da suke cikin at-taura ba. Saboda haka sai ba su gaskata da abin da ya zo da shi ba, koda kuwa a cancan cikin zuciyarsu sun san cewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne, ba dan kawai ba saboda tsabar hasada, kamar da Allah ta'ala ya ce hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, kawai hasada daga kashin kansu bayan gaskiya ta bayyana gare su. Saboda haka abinda ya jawo suka kafirta tunanin cewa in suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shugabancin da suke da shi yanzu su rasa, sannan kuma su suna gina rayuwarsu ne bisa cin riba, cin haram. Da haka in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zai haramta riba, da haka in zai haramta riba kasuwancin su zai durkushe, da haka ba za su yi imani da shi ba, da haka sai suka ki yadda da shi. Akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari wanda yake nuna cewa sun san hakikanin annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisin da yake maganar musulintar Abdullah ibn Salam, ɗaya daga cikin Yahudawa da ya musulunta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar al-yahud ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق فاسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يجي يهوداوا حديث هنا في صحيح البخاري يجي يا كودان ده زن يهوداوا كاي تشانكو كوجي تسوران الله نا رنتسي ده وند بابو ابن بوتا ده غسكيا سي شي شي كداي للي كو كون سان cewa ni manzan Allah ne da gaske, kuma kun san abin da nazo da shi gaskiya ne, don haka ku musulunta. Allah ce fala'natullahi ala alkafirin, la'anar Allah ta tabbata ga kafirai. Ubangiji ta'ala ya fito da sunan su, ba a ce fala'natullahi alaihim ba, dan a nuna maka cewa abin da ya jawo Allah ya la'ance su shine kafircin da suka yi, ba haka kawai Allah ya la'ance su ba. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirina, wato la'anar Allah ta tabbata a bisa kafirai. Wasu daga cikin malamai suna hujja da wannan ayar akan cewa ya halatta ka la'anci wani kafiri muayyan, wato ka kira wani kafiri da sunansa ka ce Allah tsine masa, Allah la'ance shi. To wannan ba hujja bane, za mu faɗi dalilin da zai sa ba za su zama hujja ba. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.